Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6041 da 31.25 da 49.19 da kuma ta internet a voahausa.com. Masu jin mu a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsayin zaka na a birnin Yamai ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani, Sarauniya Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a birnin Kwani. Masu sauraronmu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To kahin Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar muku da shirin mu tattauna, za ku ji rahoto akan dalilan da ke hana samar da allurar cutar shawara da za ta wadatar da duka ƙasashen duniya. To amma da farko ga dai Ibrahim Ka Almasi Garba da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsauran kungiyar nan ta Boko Haram da zummar takurata da kuma kwato farar hula da mayakan suka sace, a cewar mai magana da yawun sojin Kanar Sani Kukasheka Usman. Har yanzu akwai gyauran Boko Haram boye cikin dajin Sambisa, don haka manufar wannan yunkurin ita ce kakkaɓe ragowar Boko Haram a dajin da kuma kare ƙaimi wajen kubutar da mutane. Kuma ya zuwa yanzu aikin na gudana kamar yadda aka tsara, ko da yake kafin nan ƴan bindigar sun yi yunkurin kai mana farmaki, amma sojojinmu sun taka musu birki ta yadda suka fatattaki ƴan Boko Haram ɗin tare da karkashe wasunsu da dama da kuma kwace makamai da bindigogin harbo jiragen sama, a cewar Usman. Waɗannan kalaman nasa sun biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa Amurka na duba yiwuwar sayar ma Najeriya jiragen yaƙi samfurin 12A29 Super Tinoco don taimaka ma wannan ƙasar ta yammacin Afirka da take yaƙi da Boko Haram. Amurka ta ƙi sayar ma wato sayar da makaman ga gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan saboda zargin take haƙƙin ɗan adam da sojojin lokacin suka yi. Wata yarjejeniyar tsawaita kwance damara ta tsawon sa'o'i 72 da Rasha ta taimaka aka cimma a birnin Aleppo na ƙasar Siriya ta ci gaba da aiki zuwa yau ɗinnan Asabar, babu wani rahoton saba ma yarjejeniyar. Faɗa tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati masu goyon bayan shugaba Bashar al-Assad ya yi sanadin mutuwar mutane 300 a baya-bayan nan. Da Amurka da Rasha ma na ƙoƙarin ganin an cimma wuta yarjejeniyar tsagaita wutar. Rasha na amfani da tasirinta kan gwamnatin Assad, sannan Amurka na amfani da nata tasirin kan 'yan tawaye wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankalin. Jim kaɗan bayan da Amurka da Rasha suka tabbatar da cimma matakin farko na tsagaita wuta a Aleppo ranar Laraba, aƙalla mutane 28 ne aka kashe a wani harin jiragen saman da aka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke lardin Idlib daura da kan iyakar ƙasar da Turkiya. To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zabar Sadiq Khan a matsayin magajin garin London na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lale ga Burtaniya da al'ummar musulmin ƙasar masu yawan miliyan 3. Shi musulmi ne, mu musulmi ne, wannan wata babbar dama ce ga al'ummar musulmi, a cewar Muhammad, wani ɗan kasuwa mai shekaru 69 wanda ke da zama a unguwar Whitechapel mai rinjayen musulmi a gabashin London. Muhammad ya ƙaura zuwa Burtaniya daga Pakistan sama da shekaru 5 da suka gabata, a lokacin babu isasshen muhalli ga musulmi. Lokacin da muka zo nan babu wani abincin halal samsam, to amma yanzu da ka ambaci irin abincin da kake so za ka samu a Burtaniya, a cewar Muhammad. Nasarar da Sadiq ya yi na nuna sauye-sauyen da aka samu ta fuskoki da dama. Cikin shekaru 60 da suka gabata, birnin London ya sauya daga birnin jinsi guda zuwa birni mai cike da hada-hada, da garuruwan al'ummomi da al'adu iri-iri da ke ci gaba da janyo mutane daga kowane sashen duniya. A yau Asabar an shiga rana ta 2 a babban taro mai tasirin nan da jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa ke gudanarwa, inda ake kyautata zaton za a ƙara ma shugaba Kim Jong-un mukami mai martaba. Kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta bayyana cewa abubuwan da za a yi yau Asabar sun haɗa da ƙara ma Kim ɗin sabon mukami tamkar irin na mahaifinsa da kakansa, waɗanda suka riƙe mukaman babban sakataren jam'iyyar ma'aikata. A yanzu Kim na riƙe ne da mukamin sakataren farko, kuma koda yake ƙarin girman na kwatance ne kawai, zai nuna duniya cewa yana farike da ikon ƙasar fa sosai.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. To yanzu haka dai, a ƙasar Angola ana fama da ɓarkewar cutar shawara, kuma a daidai wannan lokacin ne ake ƙaramcin allurar wannan cuta a duniya. Haka kuma bayanai sun nuna cewa an ga ɓullar cutar ta shawara a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Kenya da Uganda da kuma China. Likitoci na gudun kar wannan cutar ta yaɗu don ba magani. Rigakafin gama gari ne kaɗai hanyar yaƙi da cutar shawara. Sannan kuma kamar yadda wakiliyar muryar Amurka Jennifer Lazuta ta faɗa a rahoton da ta aiko daga birnin Dakar, yin allurar da yawa a tile ta wani abu ne wato mai wuya, ba abu ne mai sauƙi ba. Ga dai rahoton Baba Yakubu Makeri ya hassara kuma ya gabatar.
Ana ɗauka aƙalla watanni 6 wurin samar da maganin rigakafin ciwon shawara. Kimanin cokali miliyan 80 ne na maganin rigakafin cutar ake samarwa a kowace shekara a faɗin duniya. Cibiyar magunguna ta Pasteur kaɗai takan samar da cokula miliyan 10 na maganin. Antoine Marion Diata shi ne manajan kula da ingancin rigakafin magunguna a cibiyar ta Pasteur.
On est en capacité de produire une certaine quantité de vaccins, mais malheureusement ça peut pas atteindre le besoin mondial.
Ya ce abin takaici ne ganin cewa ma'aikatarmu ba ta iya samar da adadin rigakafin da ake bukata a duniya, kazalika sauran ma'aikatun su ma ba sa iyawa. Ya ƙara da cewa wannan zai iya zama babban ƙalubale idan aka samu annoban cutar shawara. Don lokaci ne ake bukatar samar da isasshen rigakafin ga dimbin al'umma kuma cikin gaggawa. Mawuyacin abu ne a iya kimanta adadin yawan magunguna da ake bukata. Ana iya adana maganin rigakafin ciwon shawara har tsawon shekaru 3, amma masu yin maganin ba su da ikon samar da adadi mai yawa da za a adana. Da yake ci gaba da bayani, Mario Diata cewa yayi.
Le stockage du vaccin pour le producteur, c'est pas intéressant. Ça nécessite effectivement que vous disposiez de chambre de stockage.
Akan kebance kudaden samar da kowane rukuni na magungunan, don haka sai ka jira ya kai lokacinka, kuma wannan al'amarin na da wahala. Ya ce yayin da kake jira ka sayar da maganin, za ka biya albashin ma'aikata, ka yi gyare-gyaren na'ura, gashi kuma kudinka ya makale. Ciwon shawara ya zama babban annoba a wasu kasashe 34 a nahiyar Afirka. Ciwon na yaduwa ne ta cizon sauro mai dauke da kwayar cutar. Kwaya ɗaya na maganin rigakafin zai iya kare mutum daga cutar.
Cizon sauro da kwalara ciki, cizon sauro da fauzan ciki.
Kuna jin shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaba Folbe na Kamaru ya gana da shugaba Buhari a ziyarar da ya kawo Najeriya da ke da nasaba da ƙarin haɗin kai don yaƙi da 'yan Boko Haram. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya kuma ranar ma'aikata sun yi kiran ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 56,000 ga jami'in ƙwadagon Comrade Nutoro.
Bayan shekara 5, ƙungiyar ƙwadago da gwamnati za su zauna a samu masala.
Wata ƙungiyar cusata ga Fulani Dure Jange ta nuna damuwa ga yadda wasu ke yi wa makiyayan kuɗin goro da cewa ba sa son zaman lafiya. Jami'in ƙungiyar Malam Baffa Isa Filato ya ce Fulani ba su da tarihin rashin ɗa'a.
Ina ga wanda zai zo ya hanya, ina ga wanda zai saci mutu ya ce sai an biya shi kuɗi. Hanya ce suka koye ta ta hanyar wani dalili daban, ba ɗabi'a ce ta Fulani ba.
Sakataren amintattun PDP Wale Jibran ya ce ba za a samu sunansa a almundahana ba.
Ba abin da ya dame ni, ni ina nan garam daram.
PDP da za ta yi babban taro a watan nan ta ba da dama Madu Sharif ya nemi takarar ta zarce. Rundunar sojin Najeriya ta nuna wani da take zargi da cewa shi ne ya kashe janar Mamman Shuwa a Maiduguri. Nasiru Adamali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga Awal.
Ya bari dan katse kanan a Awal Sharif Falala shugaban gizago. Idan muka ma bar magana yan siyasa, ai akwai shugabannin addini waɗanda su dole ne ba sa barin addini. Sannan akwai sarakunan gargajiya waɗanda hawansu mulki shi ne ta hanyar gado. To su ya kamata a ce akwai wata guduma ko matakai da ya dace a yi su rika ɗauka wajen ba da labarai ga jami'an tsaro ko wayar da kan jama'a kamar malamai kenan su ji tsoron Allah. Waɗannan zubar da jinin ɗan adam wani abu ne fa mai munin gaske.
Gaskiya ne. Kamar yadda ka faɗa, ka san kowa da hurumansa da kuma iya matsayinsa. Mu ɗauki su kansu gwamnoni da suke da cikakken iko na abin da ya danganci harkar tsaro a jihohinsu. Waɗannan gwamnoni kwanan nan, kamar yadda na faɗa, sun samar da rundunar haɗin gwiwa a tsakaninsu wadda take bi take fatattakan waɗannan ɓarayin shanu ko in ce 'yan fashi da makami. Kuma har ta fara kama su, ta fara kirawo jama'a suna bibiya, suna zuwa domin su gani ko da dabbobinsu ko da shanunsu. Kaga a wannan ɓangaren gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Sai dai kamar yadda ni a nawa hanken yake, shi ne ya kamata ita su gwamnatin waɗannan jihohi su ba da cikakken dama da kulawa ga sarakunan gargajiya. Domin sarakunan gargajiya duk wanda ya ga an zo an sa shi a cikin harkar tsaron nan kuma ana tafiya da shi, to insha Allah zai ba da gudunmawa da ba a matsammanta ba. Alal misali, a cikin wannan matsalar ai akwai sarki ne na gargajiya tun da dagaci ne ma. Aka kama wanda kusan akwai wani ƙauye da ake kira Wabi. Shi dagacin Wabin ai an kama shi da zargin haɗa kai da waɗannan 'yan fashin domin a je a kashe mutane. Wanda hakan kuma ya sa aka je aka kashe sama da mutum 30 a wannan gari na Wabi. Ƙarshe kaga jami'an tsaro sun zo sun kama shi, sun tafi da shi, kuma suna can suna bincike domin su tabbatar da yadda abin
nan. Wanda ne Wabin nan?
A nan Zamfara din ne. Wanda kuma 'yan bangan da aka ɗauko suka yi wannan abin, an ɗauko su daga makwabciyarta ne ta jihar Kebbi. Kuma dagaci ne. Amma kaga yanzu da yake kamar yadda ka faɗa, sarakunan yanzu sun ga abin yana taɓa al'ummominsu, sun fara tashi tsaye, suna nan suna ta ƙoƙari, suna ta kai kawo domin ganin sun tabbatar da cewa wannan matsala ta zo ƙarshe. Malamai da kake magana, malami kusan shi ma yana da nasa kusancin da al'umma, sai dai shi ba hukuma bane. Ba lalle ne ya faɗa, idan ma ya faɗa yanzu zamani yana ta caccanzawa. Da mutum ya faɗi abu sai a ce ai ya danganta ra'ayinsa ne ga wata aƙida da yake abu nan. Kaga wani yana cutar da mu. Ya kamata duk inda malami ya fito ya bayani, inda ya bayani na gaskiya ne, sai a fahimce shi kuma a saurare shi. Idan inda za a ɗauka ne a kai ga hukuma, sai a ɗauka a kai ga hukuma, a kafa kwamiti da malaman da su hakiman da daga tan ya zama duk suna cikin harkar tsaron nan da matasa. Domin matasa su ne ko in ce ƙashin bayan al'umma a yanzu. Duk abin da za ka yi ka ɗauko idan ka zuba matasan a ciki, ina tabbatar maka za a samu sauƙin wannan al'amari matuƙa gaya. Amma barin abin haka ɗin a ce kawai ita gwamnati za ta ɗauki abin ba tare da ta haɗa kai da waɗannan ba, to za a daɗe ana lalube a cikin duhu. Ga dukkan alamu kan ana samun nasara, amma ana da buƙatan abin ya gaggauta zuwa ƙarshe. To kuma samun kawo ƙarshen shi ne sai an haɗa kai da waɗannan daga tai da hakimai da sarakuna masu daraja na ɗaya da na biyu zuwa ƙasa, har ma masu unguwanni da ma 'yan sintirin ƙato da gora da kuma matasa da suke a cikin unguwanni ko a karkara, duka domin a tafiya da su. To wannan Allah yadda zai kawo wannan ƙarshen wannan matsalar.
Nasiru Gambo malumfashi, wannan dagewa da kai kan maganar tara bayanai na sirri kwanan nan, ko kuma in ce ma a wannan mako da ya wuce, ko a farkon mako ne kam na ji gwamna Nasiru ɗan Rufa'i
a farkon mako ne.
Yawwa, to ai ko da yake ba ka san ma me zan faɗa ba, ya ce akwai wata kungiya ta addini
ko a makarfi
yawaye gausiya
gausiya a
makarfi na san
11 na safe ko
yawaye na san kuma gausu ana nufin Sheikh Ibrahim Inyas ne wata kila sun yi amfani da sunan saboda su batawa wasu mutane suna ne kawai saboda akwai ai wasu ma ɗan hakika kwanaki da aka samu matsala da su a Kano wanda manyan shehunan ɗariƙar Tijjaniya suka ce waɗannan mutane ba mutanen arziki bane mutanen banza ne sun yi amfani ne kawai da sunan su suna nema su yawaye to kai irin waɗannan bayanai kike faɗa a rika samu tun wuri a gano wasu mutane masu kamar aƙidan ƴan metatsi ne dan ai maganin su kafin su fara nisa
wato ai kaga ko wannan abu da ke gaya maka su a nan jihohi ai shi musamman shi Malam Nasiru ya Rufa'i gwamnan jihar Kaduna kusan shi zai dauki wato yabo ko kuma shi yasa shin da shi ya kira waɗannan gwamnoni ya zauna da su kamar yana dajin birnin Gwari inda aka zo aka gano wajen saniya sama da 3,000 da wani abu a cikin daji ai kusan shi yayi gaba shi ya jagoranci yin wannan abin wato kusan irin wannan abu ne amma abu bayanan sirri na tsaro na shugabanci jama'a ya kunshi gaba ɗaya rayuwar waɗannan jama'a da ke shugabancinsu ba ya tsaya a abu guda ɗaya bane ba duk abin da ka sani yana ya shafi waɗannan jama'a nan da kake shugabanci a inda suke ya kamata a ce ka sa a samu ko kana da bayanan sirri na tsaro cikakke kuma bayani wanda zaka dogara da shi domin take da wannan mulki naka cikin kwanciyar hankali da ci gaban su waɗannan jama'a.
Wato abinda nake nufi Nasiru kaga watakila idan an bar mutane kawai aka ce saboda suna da wata sun fake da wani addini ne suna yin wani abu aka kyale su kuma bayan manyan malamai da aka sani na wannan addini sun ce abun nan ba daidai bane kamar da kace suna wata irin sallah ko wani
abu suna sallah a ƙarshen 11 suna kamar su wannan misalan gausiya da aka samu a makarfi suna sallah a zahar karfe 11 ko suna ƙarshen 11 wato ai abinda za ka la'akari da shi na Malam Nasiru abu ne wanda kamar shi yanda shi wannan ba wai ina ta abin nan shi bane yanda ke kokari ya kawo wannan tsari a jihar Kaduna ba yanzu misali yau ne wannan mutumin bai yi karatu cikakke ba sai ya fita ya tara jahilai ya ce ai ya kawo musu wata fatawa ta wani abu daban ya ce gashi saboda karancin ilimi da muke fama da shi a musamman a arewacin Najeriya na bukwan da na addinin mu na musulunci sai kaga mutanen ba san ma me ake ba suna bin shi a ido rihi ba tare da sanin ma ina za a je ba kusan duk abin da yake isa kungiyoyi ga su ne iri-iri na addini suna ta fitowa da wannan ya fito wancan wannan ya fito wancan ba jagoranci gare su wanda za a ce jagoranci ne guda daya daga waɗancan inyoncin ya faɗi kaza ya ce kaza shikenan za a biyo wannan tsari har zuwa ƙasa yanzu yau mutum ne zai je karanci wani abu bai ma fahimci me wannan abun yake ikonsa ba sai ya wari sai ya fito da wata kungiya ko wani fatawa ya ce a shi ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani sai ya tsaya akan haka sai ya ci gaba da ya ci gaba da yawo yana gaya wa jama'a yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza wato duk irin wannan al'amura ne su ne nake ta kokari in gwamnatoci su kokari su nemi bayanan sirri cikakke kuma bayani wanda za a yi dogaro da shi domin hana waɗancan kungiyoyi fitowa kutuko ina iri-iri dan rudar jama'a suna jefa su cikin bala'uka iri-iri
na ga kamar shi awwal falala yana ta daga hannu ta kila akwai wani abu da ya hango ne
ko na da dan sabanin ra'ayi da Nasiru anan wato wannan harkar ba ta addini bace ita wannan musamman wannan batu da muke tattaunawa a kai dangane da wannan kashe-kashen yankin
wato kusan awwal mun kawo misali ne ma'ana tunda yana magana kai rika samun labaran sirri nace wato ga wannan maganan gausiyar nan da aka gano a makarfi tun kafin abu yayi nisa a dau mataki akai
shi sa dama ka je na magana tunda dama ainihin mahallin shahid din magana ta mu dama akan da yanayin takaita bazuwar wannan annoba ta kashe-kashen nan ita ce muke magana akai gaskiya ne su wannan dole gwamnati ta zuba idanu ta tabbatar da kuma cewa
saboda mafi akasari su kansu mahara ai zaka ga matasa ne a fahimtata da wahala ka samu irin yan shekara 60 ko 70 suna cikin wannan abun kuma da wahala ka samu yan kasa da shekara 15 suna cikin wannan abun kaga dai yan shekara 20 ne zuwa da 5 zuwa 30 suke wannan aika kaga idan za a yi amfani da wannan dole akwai buƙatar mu tabbatar da cewa dai waɗannan mutanen da suke wannan aika an gano ma shin bisa wace manufa suke yin wannan abun daga ina suke
kamar misali Shatta Shanu da aka yi a Kano waɗanda suka zo suka yi tuba suka yi baya a wannan gwamnan Kano ya kira ta nan manema labarai ya gwamnan Ganduje ya nuna ma jama'a da duniya ai in ka kalle su ciki akwai ka samu dan shekara 50 akwai dan shekara 60 cikin su duk cikin wa'annan wanda hashi wannan kwararre wajen kama bara yan fashi da makami yake gaya ma shi gwam yake kira jama gwamnatocin mu musamman shi gwamnan Kano kunne cewa kada fa a saki jiki da wa'annan mutane dan sun ce wai sun bari wannan ba wai wani abu ne wanda za a ce to lalle a amince musu 100% bane ba to ka gani misali duk da cewa lalle muna da wato tsananin talauci dake addaban matasan mu da rashin aikin yi wato abu ne ya yawa ya hadu da abubuwa iri-iri ya juha mu cikin wannan mugun halin da muka samu kanmu ciki yanzu gwamnatocin mu ina ƙara kira kuma ina ƙara jan kunnen wato gwamnatocin waɗannan jihohi kada su yadda su jiha wannan yanki kamar wancan yanki na arewa maso gabas halin da ya samu kanshi saboda idan ka dauki wato kusan wannan abu da aka yi wato kamar study da aka yi na
wata bita ko nazari
wata bita a nazari da aka yi na misali na talauci mutane masu talauci The Voice of America
VOA aka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar na gaba ga Allah sanai kina gaba ga Allah ta sare kin da babiyaya habada da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau da tawon da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai sune Sheikh Tijani Bala Kalarawe daga Kano da Pastor Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Kalarawe
Bismillahir Rahmanir Rahim sallallahu alal nabiyil karim da farko dai muna yi wa Allah tabaaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa General Buhari kyakkyawan zato to fa su dauka General Buhari mutum ne kasar ba irin ta zamanin General Buhari bane na da shi kansa General Buhari ba General Buhari bane irin na da arzikin kasar ba irin na da bane al'ummar kasar ba irin na da bane da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da bane saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu hadimi musu addu'a gaba daya Allah ya hada mana kansu waje guda abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah mu roki Allah kada mu dogara da General Buhari mu roki Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni ciyamomi shugaban kasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku azaba ranar alƙiyama sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da shi abu na hudu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a daure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa masa idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sanan sai abu na karshe maganar makiyaya da manoma tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin Annabi Dauda alaihi salam Annabi Dauda yi hukunci akan noma da kiwo Annabi Sulaimani ya warware hukuncin ya yi gyara an dade ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba
shi ma Fasso Musa kira yake da a zauna lafiya gwamnati ta samu sukunin shugabanci mai kyau.
Addu'a mu bege mu duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya, canji su ma kalubale ne gare su. A wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a cancanza su. Canji ake bukata, canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabanninmu sun sa tsoron Ubangiji, sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan, to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji, tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su gaba. Ina kira musamman ga gwamnoni, kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba. Musulmi naka ne, Kirista naka ne, mai bautar gumaka naka ne, mai bautar dodo naka ne, ebitin kowa naka ne a cikin site ɗinka ba bambanci. In kun yi haka, Ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi, domin Ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya. In yana son Ubangiji, yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka, zai juye su fita ma bautar gumaka. In kawai yana son ya juye su koma wancan addini, zai juye su koma wannan addini. Amma da kishi da ƙabilanci ba zai iya sa ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayinka. To don haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku. Mutane sun zura muku ido, suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar. Kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya, Ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa, yanzu fa kallo ya koma sama, ku duk shirye-shiryen da za ku yi, duk abin da za ku aiwatar, muna nan muna ji. Mun gode da albishirin da kun ka ƙara yi mana cewa a kafawar yaɗa labarai za mu sake jin wasu abubuwan da dama ba ma jin su, yanzu za mu ji da abin da duk kun ka aiwatar. To ba wannan ɗaya muke son mu ji ba. Idan an ware waɗannan kuɗaɗe, shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni waɗannan, in kun miƙa masu wannan abu suna handama. Ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙƙin jama'a a nashi ɓangare, a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki majalisa, zai taimaki sauran al'umma, dukkan hukuma da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi, sosai sauyi, babban sauyi. General Ubangiji zai taimake shi, General Ubangiji zai ƙarfafa shi, dukkan 'yan uwan da za su zo su tsaya a matsayin mulkin nan, a haɗu a yi mulki. Ko ina akwai masu kyau, akwai marasa kyau, amma begen mu marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau. Dole ne 'yan adawa in sun ka tashi ku yi adawa, in kun ka ga abu sai ku yi challenging shugaban ƙasa, ku yi challenging general, abu kaza ka faɗi ba ka yi ba, domin wannan zai ƙara taimakon general. Sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba aishi ba, in ma ya ba da abin so sai kaga sai a yi zabura a challenging din wanda an ka ba sai ya zo ya aiwata.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiƙon. Sai kuma sati mai zuwa, a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To Ibrahim ka almasi garba dai bayyani saba ga shi nan da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsauran kungiyar nan ta Boko Haram da zamar takurata da kuma kwato farar hula da suka sace su, a cewar mai magana da yawun sojojin Kanar Kukashika Usman. Zabar Sadiq Khan a matsayin magajin garin London na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lali ga Burtaniya da al'ummar musulman kasar masu yawan miliyan 3. A yau Asabar an shiga rana ta biyu da babban taron tarihi na jam'iyyar mai mulki a Koriya ta Arewa da ake gudanarwa, inda ake kyautata zaton za a ƙara ma shugaba Kim Jong-un mukami.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye, a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim a yawo yake gabatarwa. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garban da ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti Mr. Caleb Getachew da kuma injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Halima Jumarau ke sallama da ku huta lahiya sai gobe idan Allah ya nuna mana.